gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
An shawarci gwamnatin tarayya da ci gaba da gargame iyakokinta na tsandauri har bayan shekaru biyu masu zuwa domin ceto al'ummar Najeriya da kuma al'ummar ta. Jami'ar PDP ta zargi jami'ar APC da makarraban gwamnatin Kano da shirya makarkashiya domin yi wa shari'a sa a Kaduna kafar Angulo. Za ku ji abin da suke nufi. Wani dan siyasa Murtala Usaini mai kifi ya ce farfadowar haske akan titunan birnin Kano da kewaye. Ermanuni ya ce da ke fayyace shirin gwamna Abdullahi Umar Ganduje na inganta rayuwar Kanawa a next level. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin ƴan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Jami'ar PDP ta yi zargin APC da kuma makaraban gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje da yunkurin sayo alƙalan da za su saurari shari'ar ɗaukaka ƙara da PDP da kuma dan takarar ta na gwamna Abba Kabir Yusuf suka shigar a gaban kotun ɗaukaka ƙara da ke Kaduna da nufin yi wa shari'a kafa Angulu. Jami'ar ta ce ta ne wannan ƙulle-ƙulle suka yi nisa ta yadda za a gabatar da alƙalan da suka rigaya suka miƙa wuya ga bori ya kuma hau domin tabbatar wa Abdullahi Umar Ganduje nasarar da kotun tribunal ta bashi makonnin baya da suka gabata. A cikin sanarwar da jami'ar ta PDP ta fitar ta hannun sakataren ta na yaɗa labarai Mr. Kola Olugbodiyan, PDP sun buƙaci al'ummar Najeriya da su lura cewa dai tun da farko an sanya wannan rana ta Litinin 11 ga watan Nuwamba domin sauraron wacce ƙara, amma saboda hutun da gwamnatin tarayya ta bayar aka ce an ɗage zuwa gobe Talata, amma kuma daga bisani aka ce ba ma ba lokaci baki ɗaya, wato dai an ɗage ta zuwa wani lokaci da za a sa a gaba. Ya ce muna da sahihan bayanan cewa dai ɗage wannan shari'a zuwa wancan lokaci da ba ambata ba yana da alaƙa da yunkurin sauye sunayen alƙalan da za su saurari shari'ar domin tabbatar da ganin sun murɗata daidai da buƙatar jam'iyyar APC da kuma makarraban gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Kuma dai kowa ya sani cewa tunin magoya bayan Ganduje ya suke yin sowa da kuma murna cewa dai su ne da nasara domin koda ita kanta kotun ɗaukaka ƙarar sun riga sun gama da ita a cikin kalamansu duk da cewa ba a fara zaman na kotun ba. Kuma idan ma 'yan Najeriya za su iya tunawa irin wannan ta faru lokacin ƙaddamar da kotun tribunal, wato kotun sauraron ƙararrakin zaɓen gwamnan Kano, inda aka sauya sunayen alƙalan da ya kamata su gudanar da wacce shari'a, kuma dai a ƙarshe ya aka yi, kowa dai yana kallo suka ce dai su ne ke da nasara. Kamar wannan ne ma a yanzu suke kurin cewar koda waɗannan alƙalan na kotun ɗaukar ƙarar da duniya ta san su, dole ne a sauya su domin kawo waɗanda za su tabbatar wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje nasara. A dan haka Olugbodiyan ya ce dukkanin wani yunkurin sauya waɗannan alƙalai zai fuskanci tutsu daga al'ummar jihar Kano domin babu abin da zai haifar face da tashin hankali, a saboda haka akwai buƙatar tabbatar da adalci domin kaucewa abin da ka iya je kuma dawo, cewar jam'iyyar PDP. To amma wannan ta sa muka tuntuɓi shugaban jam'iyyar APC na nan jihar Kano Honorable Abdullahi Abbas domin jin ko wani martani za su yi dangane da wancan zargi da PDP ta yi musu.
Alƙalan nan fa wanda ya nada su shine ke da ikon kuma nada su. Alƙalan nan su ake wani abu gaya ma za a yi wani abu, nan ba zance bane kawai rudani ne da hayaniya, amma na tabbatar maka mu babu irin wannan, babu kaman wannan abin. Tsoro ne kawai sun fadi, tana san za su kuma faduwa. Wannan dai ne suke kuma afurar da za ta zube ba ta tarar gurbi. Ina tabbatar maka tsorata ce da propaganda da yaudara suke so su wa mutane kawai dan su kawo rigima da tashin hankali, amma wannan abu babu shi, babu kaman sa.
Inda ake magana shine cewar an yi tunani ko ka a bisa tsari da a yau za a yi wannan zama, sai aka ce an ɗage shi zuwa gobe, kuma daga bisani aka ce an ma riga an ɗage shi har zuwa wani lokaci na daban da ba a faɗa ba, wato indefinitely aka ɗage shi wannan zama. Abin da suke cewa tuntuni an riga an gabatar da alƙalan da za su yi, kamar wannan zaman da za a yi yanzu kamar sauya wasu za a yi da sunan sabbin alƙalai.
To shi ne na ce wato ka gane rashin adalci ne wannan nasu, sai dai idan su ne wato su ne sun gama ciniki watakila da wani suke zaton an cire shi wato an cuce su, amma in ba haka ba me ya dame ka, duk wannan shari'a nan a kawo shi mana. ai gaskiya gaskiya ce ko me za a yi kuma maganar dagawa kuskure ake yi an saka litinin litinin ba ranar aiki bace don Allah ya kamata a gane wa mutane adalci saboda haka suka ce tunda litinin ba ranar aiki bace ko suka ce a sa talata to amma shi alƙali ai shirye abubuwan nan yake na wajen sati biyu ko sati uku talata ma akwai hukuncin da za su yi laraba akwai hukuncin da za su suka ce a bari su duba takardun su su ba da lokaci shikenan sai abin zama wata magana wannan yaudara ce kawai irin ta PDP da
kenan babu wata magana sauya ma alƙalai kenan
a'a wannan ina ruwan mu kuma mu alƙali mu ma da kaina za a tunda ba kusa ma za a sako da alƙalin ba ko da kaina za ka ba shari'a bace shi ba wannan alƙalin ma ba irin wancan na lower court bane shi wannan alƙalin takardun nan da aka kai su zai duba ya gani ina ne kuskure ko ba kuskure saboda haka a can da alƙalai sau 100 ma menene mu ba ya damu kowa za a yi su ne da suke zuwa sun je sun kulle kullen suke zuwa wata kila sun yi bayo alƙalai wata kila wata kila kuɗi suke tunanin an dauke su za su kuma sun dauka haka ne wannan abu wannan ba su bushe su ba wannan ma ta kai su ko ina ba ya kamata mutum ya yarda Allah ya yarda daddara
to amma yaya kuke hasashen wannan shari'a
shari'a wannan duk wanda ya bi shari'an nan da kansa ba zaba da suka ce a rushe zaben nan suka ce zaben nan ga yanda aka yi kuma doka ce sai a yi zaben nan in zabe bai kaya ba ga yanda za a yi an goma jin komai mun tabbatar mun muka ci zabe babu zancen haƙinci babu zancen yaudara saboda haka mun tabbatar kuma insha Allah Allah ya tabbatar mana da nasarar nan da muka yi daga nan hakkotin lahira mun ji Allah ya so za a tabbata akan gaskiya miki
honorable Abdullahi Abbas kenan shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano to ne kenan Kalubale ne da ke zuwa a daidai lokacin da adaman gwamnatin Ganduje yake fadin cewa wannan gatattun sauyin da Kanawa suke fara gani ta fuskar ayyukan raya kasa yar manuniya ce dake fayyace zahirin shigar next level kamar yadda Alhaji Murtala Usaini mai kifi sheka ke tabbatar wa Kanawa cewa Juma'a da za ta yi kyau ai tun daga Laraba ake gane ta
duba ga cewa ilimi shine kashin bayar kowace al'umma gwamna ya jajirce ilimin nan kyauta kuma muna jan hankali ga mutanen jihar Kano musamman malamai na makaranta da su daure su duba Allah su duba annabi yadda gwamna ya dauko wannan ragama ya danka musu amana ubangiji ya ba su nasara su rike amana kuma su bawa ƴaƴanmu da kannanmu ilimi ingantacce kamar yadda gwamna ya jajirce wannan shi yake nuna wa cewa an shiga next level ana ta cece ku ce ana ta maganganu ga gwamna ya zo ya commissiononi sannan aka rantsar da su aka shiga kuma council a nan zaman gwamna mahawajin karfe 2 ko 1 da rabi na dare suna tare da commissioner nan sai da aka tabbatar da duk abin da za a tabbatar ya tabbata dan akai Kano gaci gashi an fitar da wannan kasafi na kuɗi na kusan kwatankwacin naira biliyan 200 duba wani abu kwaya ɗaya mana ka duba kaman maganar nan ta street light ai mutane suna ta surutu akan street light ana ta magana ba a kunna sai da gwamna ya tsefe ya tankade yayi duk abubuwan da ya dace ai kuma ina tabbatar da mutanen jihar Kano cewa karkashin gwamnatin Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje wuta za ta tsaya akan tituna tun daga lokacin da ake kunna ta kuma har lokacin da gari rana ta fito su gaske ai in ka duba MDA musamman na harkar street light
baya za a ga cewa an dade ba a kunna su
kamar yadda MD na Metropolitan take magana akan cewa an gano wasu mutane da suke ta sauta yajin gwamnati akan irin waɗannan abubuwan na haskaka wutar lantarki a jihar Kano to insha Allah da taimakon Allah wannan gwamnatin za ta kai gaci kuma in Allah ya so yadda za a samu nasara 100% a wannan tafiyar wannan shike nuna alamu an shiga next level kuma akwai abubuwa da gwamnati za ta bujuro da shi wanda in Allah ya yarda zai kai wa al'ummar jihar Kano gaci in Allah ya yarda
Alhaji Murtala Usaini mai kifi sheka kenan guda cikin adaman gwamna Abdullahi Umar Ganduje a karamar hukumar Kumbotso nasara ce da ake ganin dai ta samo asali ne tun bayan shiga next level biyo bayan nagartattun hadimai da za su dafa wa gwamnatin da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ke cigaba da nadawa kamar yadda Habibu Indabawa ke fayyace wa duniya
yau idan ka dauko wannan MD din da ya nada sun cancanta musamman idan ka dauko wanda ya MD a tourism yanzu aka mai da shiri masa Abdullahi Mu'azu Gwarzo baban Gandu baba na baba ya cancanta akan kujerarsa sannan idan ka dauko former commissioner na environment Dr. Alhaji Ali Haruna Makuda bawan Allah nan ya gina alkhairi daman ka kafa alkhairi kaga alheri yau idan ka dauko bawan Allah nan a environment wanda ba shi da jari ya samu jari ta salassa wanda ba shi da gida ya samu gida wanda ba shi da aure ya aure wanda ba shi da mota ya mallaki mota wanda ba shi da babur ya mallaki babur saboda wannan abin alkhairin da ya gina da gaskiyarsa da amanarsa mai girma zababban gwamnatin jihar Kano ya dauko shi yanzu ya bashi chief of staff na gamman house
amma yanzu ba aikin ake ba tsayawa ake ana ba ku babura da motoci kenan
ta salilin sa mai kwangila an bashi wanda za a samar aiki an samu masa
al'umar jihar Kano da ake mulkar sifa
idan ka dauko Alhaji Murtala Sulangaro kaga shi ma ya rike matasa ya taimaki matasa yau gashi Allah ya da shi kan kujerarsa sannan idan ka dauko Kumaran Muhammad Garba shi ma ya taimaki al'umma gashi ya da aka dauko Musa Ilyas Kwankwaso wanda ya kwankwasi ya zikitir a Madobi local gamma yau gashi ya dawo da jagora na na karamar hukumar birni Alhaji Muntari Ishai ya kasa shi ma ya cancanta ka dauko irin su daga Aminu Ibrahim Tsanyawa su daga Takbir Ibrahim Getso dukkanin su mai girma gwamna ya ajiye ƙwariya inda talaji sannan mai girma gwamna ina kira a gare ka dan girman Allah mai ne ka daura ka sa masa albasa amma fa albasan nan bata gama jiwa sai dauka dauko former speaker right honorable Yusuf Abdullahi Atta ka bashi mukami a wannan gwamnati domin ya taimaki al'umma
matashi Habibi Indabawa kenan shugaban APC Media Forum a Kano wannan ta baiwa mataimakin shugaban karamar hukumar taroni honorable Aliyu Abdullahi damar zuwa da kalaman godiya da yawun al'ummar taronin da kuma sauran masu ruwa da tsaki na jami'ar APC na wannan yanki ga governor Abdullahi Umar Ganduje dangane da nan da dan su a cikin kunshin kwamishinonin sa
mika godiya ta musamman ga uba kuma jagora Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam gwamnatin jihar Kano bisa karrama mu da yayi mu al'umma karamar hukumar taroni da bamu wannan katuwa kujera ta commissioner lalle wannan a madadin iyali na da al'umma karamar hukumar taroni da ilahir ayyan jami'ar APC na karamar hukumar taroni bisa jagorancin Ali Tallami unguwa da honorable Mazza Ibrahim Nasara Abubakar Zakar Habu PA da Hafiz Kawu muna jaddada godiyan mu ga mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa wannan commissioner da ya bamu wannan commissioner da ya bamu ya bawa da dan dangi haifafin cikin unguwa wanda ilahirin al'ummar unguwa taro ne muke alfahari da shi muke cikin farin ciki bisa wannan dama da Allah ya bamu muna godiya mai girma gwamna Allah ya kara lafiya Allah ya kara nisan kwana Allah ya kara daraja mai girma gwamna
wani irin shawara za ku ba shi mai girma commissioner domin ku tabbatar ya tafi da aikin sa da ya kamata
girma commissioner muna tare da shi kuma babban shawara da za mu ba shi shi na farko mun san shi mutun ne shi mai da'a so muna kira gare shi na farko ya bi shugabanni tunda kan shugabannin mu na jami'a inda yayi kasa sanin biyu dama shi mutun ne jaji tace so muna fatan zai jajirce akan ayyukan da mai girma gwamna ya bashi ya rike mai girma gwamna amana ya tallafa al'umma ya bude kofarsa ta zama kofarsa a bude ci ga dukkanin al'umma jihar Kano baki da
honorable Aliyu Abdullahi kenan mataimakin shugaban karamar hukumar taroni shi ma dai Bashir Yusuf Aliyu ya zo da mika godiya ga Murtala Salagaro kwamishinan kananan hukumomin Kano wanda a dalilin sa yace al'umma gamuwa karamar hukumar Kabo suka amfana da wani aikin titi wanda ya dade yana ci masa tuwa ƙurya da Alhaji Isa M Baba ya aiwatar da aikin
farin cikin mu ba zai iya misaltuwa ba bisa wannan aiki na alheri da aka kawo mana abinda ya dade yana ci mana tuwa ƙurya maganar wannan hanya wannan damuna da ta wuce mutanen garin ma gaba ɗaya ba sa iya fita domin gudanar da al'amuran su na yau da kullun amma yau cikin ikon Allah yau gashi mai girma kwamishinan kananan hukumomi ta sanadiyar sa wani abokin sa aminin sa yazo zai mana aiki ta sanadiyar kwamishina Isa M Baba muna godiya sosai kware da gaske da yawun mutanen ganmu ba abinda zamu ce sai godiya kuma muna roƙon Allah duk buƙatar da waɗannan mutane suka tasa a gaba Allah ya biya musu ita
dama wannan hanya ta dade tana ce muku tuwa ƙwariya kenan
babu shakka wannan hanya idan akwai abin da yake damu mutumin da yake cikin garin ganmu babu abin da ya wuce wannan hanya domin duk randa akai ruwa mutumin cikin garin ganmu yana cikin tashin hankali domin ba shi da hanyar da zai fita yaje gudanar da al'amuran sa na yau da kullum musamman harkar asibiti mata marasa lafiya masu ciki za a dauko su saboda matsalar hanya wasu duk sun samu matsala a hanyar nan akwai mutanen ma da suka mutu sanadiyar lalacewar hanya to amma yau gashi cikin ikon Allah mai girma commissioner ya zo sanadiyar sa ga hanya nan an zo za a yi mana ita muna godiya sosai
Bayan kammala jawabin godiya dake bayyana ta bakin Bashir Yusuf Aliyu shi ma dai shugaban karamar hukumar Kaban da kansa honorable Salisu Kabiru cewa yi wannan kadan ne daga cikin alkaran next level
wannan albin alkhairi ne ya shigo mana albarkacin next level ta mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta hannun jagoran siyasar mu uban tafiyar mu honorable Murtala Salagaro sabo pel kwamishinan kananan hukumomi na jihar Kano wannan bawan Allah Alhaji Isa M Baba amini ne na wannan mutum kuma da goyon bayan sa da gudunmuwarsa ya zo tun da mai girma gwamnati sake cin zabe yake ba mu gudunmuwa aikace a wannan karamar hukuma kyauta ya nuna zai tallafa mana akan wannan aiki mai girma kwamishina ce ya kamata kuma ta shigo cikin wannan aiki domin tun da damuna ta fadi mutanen yankin nan ba su da yanda za su yi su fito da babur ma sai rinka yin kama da tausayi irin na mai girma kwamishinan kananan hukumomi ya ce ya kamata a kawo musu dauki to yanzu kana kallo dai yara na goye ma dago hannu suke suna ma da Allah an gode to daga yanda ya faranta waɗannan mutane mun tabbata Allah zai faranta masa so muna wa Allah godiya da ya bamu wannan da daga wannan yanki namu ko muna cikakken goyon baya ga mai girma gwamnatin jihar Kano kusa amincewa da sake nada shi a wannan mukami domin ga alherin da ya sake bullowa ba ma a karamar hukumar Kano ba karanan hukumi da yawa gashi nan sai celebrating ake ana ta waliman saboda komawar sa saboda an tabbata alkhairi ne zai biyo
kamar ba za a iya cewa matsal lamba ne ya sanya ku wato shirye wannan titi ba ganin yadda al'ummar garuruwan suke ta koken cewa gwamnatin APC a jihar Kano ba ta yi da su
a ba dai ai mu a karamar hukumar Kano babu wani mutum da yake da hankali na yin sallah so biyar kullun zai zo ya ce gwamnatin APC ba ta aiki da shi domin gwamnatin APC ta nayi mana titi daga Kabo zuwa Kanye zuwa Dugabo wannan aikin gashi nan an yi nisa duk da dai ya tsaya amma ba za a ce ba a yi ba domin an fi gwamnatocin da ba su yi ba gwamnatin APC ta yi mana titi kuma tana yin titi daga Garo zuwa Godiya gwamnatin APC ta yi mana titi daga Garo zuwa Sarigira ta saba mana da sababbin secondary schools wajen guda bakwai gwamnatin APC tana tallafa mana wajen gina block a secondary schools tana gyara mana makarantu gwamnatin APC tana ba malaman makarantar mu kayan aiki an dau malaman makaranta an tura mana an dau yan karamar hukumar Kabo suna nan sai yin wannan aiki
honorable Salisu Kabiru kenan shugaban karamar hukumar Kabo a Kano suma dai al'ummar karamar hukumar Nasarawa jinjinawa shugabancin karamar hukumar Nasarawa suka yi gargashin algon ciya mallamin Sani dangane da aikin sake gina ajujuwan karatu a makarantar unguwa Gaya Primary School wacce yake mazabar giginyu halma dai kansilan wannan mazaba honorable Murtala Shu'aibu ke jinjina masa
babu abun da zamu ce da shugaban karamar hukumar Nasarawa honorable Dr. Lamik Sani Kawaji algon chairman yanda yazo ya ga wannan mazaba tamu mai albarka unguwar Badawa yazo ya ga aikin nan yana cikin wani yanayi yace gobe za a fara aiki gashi an gama aiki ajujuwa sun dawo sababbi fil babu abun da zamu ce sai dai Allah ya saka mashi da alkhairi
kiman ajujuwa no akai mu aka gyara
a yanzu haka an gyara ajujuwa guda biyu kuma kowanne da office din an maida su sababbi sun dawo na zamani kuma bayan haka ya ƙara duba wasu ayyuka da za a gudanar a wannan unguwa ta Badawa babu abin da zamu ce da sai dai Allah ya saka mai da alkhairi musamman ni ma zabata ta giginyu yanda ya taba duk wata primary da take yanki na babu wacce be kai mata wani abu na alkhairi ba sai dai Allah ya saka mishi da alkhairi kuma muna kira da mutanen wannan unguwa ta Badawa yanda bawan Allah ne ya jaji uce muka wuce gaba aka aiwatar da wannan aiki da a kula da shi yanda zai zamto shekara da shekaru za a dinga amfana da wannan ayyuka a dinga kawo ziyara ana ganin yanda ƴaƴan mu suke ciki iyayen mu na wannan unguwa mu ma muna nan ba gudu ba za da ba za mu ci gaba da shigo lungu da sako muna ganin matsalolin wannan gusha
honorable Murtala Shu'aibu councilor giginyu a yankin karamar hukumar Nasarawa daga Nasarawa sai birnin Kano da muka jiyo wakilin sa a majalisar kasa honorable Sha'aban Ibrahim Sharada na gabatar da jawabai yayin taron saukar ɗaliban makarantar Islamiyya ta Babba Dan Agundi
tare da gane cewa rigima ake amma kuma da kanin mu sai zuwa ba rigima dake ba kuma daga duk lokacin da kai shugabanni ya haɗu wannan tabbata da al'umma su za su sha wahala amma wannan dalili yasa wannan gaburin da sa wannan gaburin da sa amma duka mu da su muna maganganu da karkashin kasa amma yawanci muka ya ba ba su sani ba wannan abin da muka kuma muke yi ba muna girmama juna muna martaba juna amma an fito da yanda siyasa ana taba kuma wannan zai daga cewa ka ba kuma daga cikin kuri sa mu da ba wajen tabbatar da cewa an duba an ga me ya kamata a yi maza ba kaza addini me ya kamata a ware masa lafiya me ya kamata a ware mata ilimi me ya kamata a ware mata
honorable Sha'aban Ibrahim Sharda wakilin birnin Kano a majalisar kasa birnin da ke fama da basasar siyasa tun bayan daukar matakin rushe shugabancin dattawa da shi Sha'aban din ya jagoranta wanda kuma yake samun tuntsu daga uwar jami'ar APC ta jihar Kano wanda wannan ake jin ta haifar da tatar baka wacce ta fara rikidewa zuwa siyasar banga siyasan bangar da ake ji da ganin cewa zuwan kafafen yaɗa labarai sun kawo ƙarshenta a Kano Alhaji Abubakar Kingibe ya ce cin mutuncin da aka yi wa Alhaji Hamza Darma ba zai tafi hakan nan sasakai ba wajibi ne su dauki matakin da ya dace domin tabbatar da ganin ba a maida hannun a goga baya ba.
Ina yin kira a matsayina na shugaban kokas na karamar hukumar Binni da kewaye na kwamitin riko karkashin jagorancin jagorar jam'iyyar APC na Kano Municipal zaɓaɓɓen dan majalisar Binni Malam Sha'aban Ibrahim Sharada, to ina kira ga dukkan magoya bayan mu da a zauna lafiya. Wannan abin da ya faru akan ɗaya daga cikin Mahanza Usman Darma, mun dauki matakai wanda ya kamata mu checkmating din abin da ya faru ta fuskar shari'a. Ba ma son kowa ya dauki doka a hannunsa, kuma wanda duk yi wani abu kai tsaye ya kare doka ko yi wani abu da bai dace ba, to ba ma tare da shi. Wannan kuma abin da yake a bisa kashin kansa. Mun dauki matakai na shari'a akan wannan abin da ya faru, da dukkanin ma abin da muke tunanin zai faru, za mu bi hanya ta shari'a wacce take ita ce hanyar da constitution dinmu na Najeriya ya halattar ya tabbatar da abita. Akan wannan nake fata Allah ya bamu lafiya da zama lafiya.
Alhaji Abubakar Muhammad Kingibe kenan, daraktan yakin neman zaben Honorable Sha'aban Sharada a 2019. A cigaba da ke wanda tawagar tatfan ke yi ga daliban da take daukan nauyi na karatunsa a jami'in kasashen waje. Yanzu haka tuni wannan tawaga ta isa birnin Washington DC na kasar Amurka, inda kamar sauran kasashen da aka ziyarta a baya, hukumar ta tallafawa manyan makarantun ta bada agajin cigaba da karatu ga waɗanda ke cikin wani hali a dalilin karancin kuɗi. A cikin tattaunawar gauta da Bashir Hayatu Jantile, wanda ke cikin masu sanya idanu domin tabbatar da ana yin aikin kan daidai, zuwa yanzu ya gaya mana kaɗan daga cikin alfanun wannan balaguro.
Ita gwamnati tana abu uku ce: akwai monitoring, akwai accountability, akwai transparency, wato sa ido tsara abu ɗaya da kuma ganin abin yadda yake tafiya daidai ba tare da yin wani rashin gaskiya ba, shine alfanun. Kuma mun tabbatar, kowa ya tabbatar ya karɓi kuɗin sa, mun kirga mun gani sun duba nasu daidai ne, mun ga namu daidai ne, sun tabbatar da cewa an taimaka musu, kuma mun zo mun tabbatar cewa a matsayin su na ƴan Najeriya suna da haƙƙi a taimaka musu, su kuma sun tabbatar cewa sun karɓi wannan kuɗi kuma sun yi godiya.
Za a iya bawa lamarin fassara kenan na cewar lallai gwamnatin Najeriya karkashin jam'iyyar APC tana namijin kokari ta fuskar abin da ya shafi haɓaka ilimi a tsakanin matasa.
Gwamnatin Najeriya sun jagorancin Muhammadu Buhari ta yi rawar gani musamman na wannan tsari da shi kuma tattafan tsakiyar ta shigo da shi karkashin jagorancin shugabanta Farfesa Suleiman Ilyas Ogoro, domin waɗannan ɗalibai da suka samu wannan matsaloli ba bashi suke bi ba, kuɗi na ƙa'ida an riga an biya su, an ba su. Amma da izo a imani da kyautayi da sanin darajar ilimi, da ganin cewa ilimi shine wanda an same shi kinshikin cigaban ƙasa, yazo ya dauko kuɗin gwamnati kuma kuɗin al'umma ne, sadaka aka taimaka musu. Wannan ya zama wajibi a tabbatar cewa gwamnati ta yi abin da ya dace, kuma ta yi nuna cewa tana da tunanin taimaka ilimi, domin da gwamnati ta ce a'a ko ta tafi ta ce a'a babu wanda aka yi laifi, domin abin da ka'ida an bayar. Amma a zo a dauki wannan makudan kuɗi wajen naira biliyan 4 domin kyautatawa daliban da suke da matsala ba na bin bashi ba, wannan babu haufi. Gwamnati ta yi abin da ya kamata, kuma da kowane irin shugaba ko wace irin ma'aikata da take Najeriya zai kalli irin wannan. Idan wani ma'aikacinsa ko kuma wanda yake mara wahala ko kashin sa ya samu matsala, a dau kudin gwamnati a taimaka. Wannan shine demokradiya. Dama ita demokradiya ba a yi ta dan a wahala ba ko dan a talauci, an yi ta ne dan a bunƙasa abubuwan da zai taimaki mutane, harkar lafiya, harkar ilimi, harkar yau da kullun. Wannan shine, saboda haka wannan gwamnati ta yi daidai kuma ta yi abin da ya dace, kuma Farfesa Ogoro Allah ya saka masa da alheri.
Bashir Hayati Jantile kenan, shugaban kamfanin Gentle Bash Global Investment. Wakilin al'ummar kananan hukumomin Igbeoze ta Arewa da kuma Udinu a majalisar ƙasa Samin Atigwe ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ci gaba da karkame iyakokinta na tsandauri har bayan shekaru biyu masu zuwa, domin tabbatar da cigaban Najeriya. Samin ya ce, ina ganin tun bayan shigowar wannan gwamnati ba ta taɓa ɗaukar wani muhimmin mataki, na ce da ƙasar nan gaba ba irin wannan, domin babu ƙasa mai hankali da za ta lamunci ake shigowa da ƙasar ta kayayyaki barkatai daga wasu ƙasashen waje ba, domin yin hakan zai sa nata 'yan ƙasar su zama cimazaune ba tare da suna iya tsinana komai ba. Ya ce ba abu ne da zai haifar wa Najeriya ɗa mai ido ba, domin yana baiwa 'yan smoga dama cin kanansu babu babbaka. Ya ce bayan kuma ga wacce matsala da za ta maida 'yan Najeriya cimazaune, muna tafka tarin asara mai ɗimbin yawa, domin masu safarar shigo da kayayyakin ba sa biyan gwamnati sisin kwabo, amma kuma shigowarsu ta sauran tashoshin ruwa zai ba da damar tantance dukkanin abubuwan da aka shigo da su ya kuma samar da kuɗaɗen shiga. Baya ga wannan zai daƙile masu mugun aniyar shigo mana da makamai, rasasai da sauran kayayyaki da ake amfani da su wajen kitsa ta'addanci. Don haka ɗan majalisa Simon ya ƙarƙare da cewa yana goyon bayan rufe bodar tsandauri 100%, domin shi ne zai kai ƙasar ga matakin cigaba kamar yadda tana ta yi na tsawon shekaru 50. Ba tare da ta buɗe nata iyakokin ba. Yace yau a wani matsayi China take na cigaba?
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Amadadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwar no Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.